Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 41, 16 da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu aron ma jamhuriyar Niger suna yi jin shirin nan kai tsaye a tashar BOA Africa birnin Yamaika mita 102.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da muryar Arewa da Alol da kuma niyya dukansu a zango FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya yau Litinin 19 ga watan Disamba shekara ta 2016. Ina tare da Jummai Ali da sauran abokan aiki a madadin su duka. Ni sahabo yan Aliyu ke farin cikin kullalu wata shoshin mu a daidai wannan lokaci. Tsakanin labarai.
Jama'an tsaron kasar Somalia ko kuma jama'an kasar Somalia sun zargi sojojin kiyaye zaman lafiya na kungiyar kasashen Afrika da laifin kashe mutane 11 a kasar Yemen. Kuma wani mai harin kunar bakin wake ya kashe sojoji 48 a birnin Aden mai tashar jiragen ruwa. Jama'an tsaron kasar Jordan sun kubutar da yan yawon shakatawa daga cikin wani tsohon gini na tarihi.
Na daya akwai wasika da aka rubuto daga wato SSS wanda muna ganin ba daidai bane a ce mun rufe idanunmu ga wannan, kuma ba daidai bane a ce shugaban kasa ya aika mana da magun ba mu tantance shi ba.
Mataimakin shugaban masu rinjaya majalisar dattijan Najeriya Bala Ibnu na Allah kenan.
To kwana biyu uku muna jin labari akwai wayanda DPO ya kashe kuma an jefa su a ruwa ruwan kiri dam. To
daya daga cikin iyayen yara hudu makiyaya da ake zargin tsohon DPO yankin Kiriya jihar Adamawa ya kashe, Ibrahim Alfa Amin na tafi da shirin ciki da gaskiya. Ga labaran duniya.
Assalamu alaikum sauraro, ga kuma labaran. Jama'an kasar Somalia sun zargi sojojin kiyaye zaman lafiya na kungiyar kasashen Afrika da laifin kashe farar hula 11 a al'amura daban-daban guda biyu da suka auku a ƙarshen mako. Gwamnan yankin Shabelle Ibrahim Aden Naja ya faɗawa sashen Somalia na nan muryar Amurka cewa wani tankin yaƙi mallakin sojojin kiyaye zaman lafiya jiya Lahadi da daddare ya bi ta kan wasu gidaje bayan da ya taka nakiya da aka binne a ƙarƙashin ƙasa. Ya ce wata mace da 'ya'yanta guda uku aka kashe, a saboda haka ya buƙaci ofishin sojojin da ya gudanar da bincike. A ranar Asabar, sojojin kiyaye zaman lafiya na kungiyar kasashen Afrika ɗin da ake cewa AMISOM a takaice suka buɗe wuta akan wata mota suka kashe farar hula 6. Gwamnan ya ce ofishin AMISOM a Somalia ya faɗa masa cewa sojojin suna sintiri ne a lokacin da suka yi kicibis da motar, suna tsammanin motar tana dankare da nakiyoyi, shi yasa suka buɗe mata wuta. Ofishin AMISOM bai mai da martani ga wannan zargi ba. Su dai sojojin kiyaye zaman lafiya na kungiyar kasashen Afrika suna Somalia ne domin su taimaka wajen ɗaukar matakan tsaro da horar da sojojin Somalia da kuma taimakawa sojojin ƙasar a fafatawa da 'yan yaƙin sa kan kungiyar Al-Shabab.
Jiya Lahadi, wani mai harin kunar bakin wake kashe sojojin ƙasar Yemen 48 a birnin Aden mai tashar jiragen ruwa, a yayin da manyan ma'aikatan jakadancin kasashen Laraba da na yammacin duniya suke yin wani taro a kasar Saudiya domin tattaunawa kan rikicin da ake a kasar. Kungiyar ISIS ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai wannan hari, tunda farko kungiyar ta ce ta kai hari makamancin wannan a birnin Aden makon da ya shige, ta kashe akalla sojoji 45 da raunana wasu da dama. Yanzu haka sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry yana kasar Saudiya, yana ganawa da Sarki Salman tare da wasu ministocin harkokin wasu kasashe domin yin shawarwari akan yaƙi da ake a kasar Yemen tare da wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman Ismail Urshek Ahmad.
Hukumomi a kasar Jordan sun ce jami'an tsaro sun samu nasarar kubutar da 'yan yawon shakatawa 'yan kasashen waje da suka makale cikin wani tsohon gini na tarihi a garin Karak. Bayan hare-haren da wasu 'yan bindiga suka kai jiya Lahadi ya kashe akalla mutane 14, akalla kuma mutane 22 ciki har da farar hula da kuma 'yan sanda aka ba da rahoton cewa sun ji rauni. Wata jaridar ƙasar Jordan mai suna Times ta buga labarin cewa wata baturiyar ƙasar Canada da akalla 'yan sanda guda 5 suna cikin waɗanda aka kashe da wasu mutane 4 da kafofin tsaro suka ce 'yan ta'adda ne. Rahoton ya kuma ce an jika taimakon mutanen ne a wani wuri na bannan kafin ƴan bindigan suka kutsa tsohon ginin na tarihi, kila suna neman mafaka a wannan wuri mai farin jinin ƴan yawon shakatawa. Ya zuwa daren jiya Lahadi, babu ƙungiyar da ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai harin, kuma hukumomi ba su ba da wani ƙarin bayani akan ko ƴan bindigan suna da alaƙa da ƙungiyoyin masu ra'ayin riƙau a Siriya makwabciyar ƙasar ba.
Labaran duniya ke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Mai baiwa Majalisar Ɗinkin Duniya shawara akan harkokin taimakon jinƙai a Siriya, John Eglin, jiya Lahadi ya caccaki mayaƙan ƴan tawaye da suke da alaƙa da ƙungiyar Al-Qaida saboda kafar ungulun da suka sa yarjejeniyar kwashe farar hula daga birnin Aleppo da ke ƙasa tana dabo. Mr. Eglin ya yi kashedin cewa ƙona motocin bas-bas guda biyu da aka yi niyyar kwashe farar hula da su daga wasu ƙananan garuruwa guda biyu da suke kusa da birnin na Aleppo da mayaƙan suka yi yana iya jawo barazana ga dukkan yunƙurin taimako da ake yi. Waɗannan motoci da aka ƙona suna kan hanyar su ta kwashe fiye da mutane 2,000 waɗanda ba su da lafiya da kuma waɗanda suka ji rauni a garuruwa da suke lardin Idlib, a zaman wani ɓangare na yarjejeniyar komawa ga kwashe mutane daga birnin Aleppo, inda aka kiyasta cewa kimanin farar hula 40,000 da mayaƙan ƴan tawaye sun maƙaretin ranar Juma'a.
Sabon Prime Minister ƙasar Lebanon Sa'ad Hariri ya alƙawarin cewa sabuwar gwamnatinsa za ta yi dukkan abin da ya kamata na kare ƙasar daga yaƙi da kuma razana da ke faruwa a ƙasar Siriya makwabciyar Lebanon. Jiya Lahadi, Sa'ad Hariri ya yi wannan furucin bayan da ya ba da sanarwar kafa majalisar ministocinsa mai wakilai 20. Ya faɗewa manema labarai cewa babban abin da gwamnatinsa za ta fi mai da hankali a kai shi ne tabbatar da ɗorewar zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar a yayin da ake fama da rigingimu a yankin. Ya ce zai buƙaci taimakon ƙasashen waje wajen tunkarar matsalar kwararowar dubban 'yan gudun hijira da suka arce daga Siriya. Mahaifin Hariri, Rafik Hariri, tsohon Prime Minister Lebanon ne wanda aka ɗorawa ƙungiyar Hezbollah laifin kisan gillar da aka yi masa a shekara ta 2005.
Labaran duniya kenan, agama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. To madalla, yayin da ake ci gaba da kamfen a wasu kafofin yada labarai a Najeriya kan dalile da kuma murɗiyar da ta sa Majalisar Dattawan Najeriya ta ki tabbatar wa shugaban EFCP Ibrahim Magu Mukamisa, shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattawan Bala Ibnu na Allah ya yi ƙarin haske kan abin da ya faru.
Na ɗaya, akwai wasiƙa da aka rubuto daga wato SSS wanda muna ganin ba daidai ba ne a ce mun rufe idanunmu ga wannan, kuma ba daidai ba ne a ce shugaban ƙasa ya aiko muna da Magu ba mu tantance shi ba. Sai muka ce to abin da ya kamata shi ne, tunda shi yana nan kuma Allah ya sa yana zaune, mu sake komawa bidan shawara a wurin shi. Sai sa muka koma muka ce to ga abubuwan da ka kawo muna wannan sa'alin, wannan department da ke ƙarƙashin gwamnati kuma ta sake kawo muna wannan rahoto. Ba wai mun gamsu da rahoton da aka kawo bane, amma ba mu kuma iya rufe idanunmu ga bisa ga cewa ba mu gani ba tunda an riga an kawo muna.
Wato wasiƙar da su jami'an tsaro suka aiko muku kuma me take kunsa ne?
Eh to abu ne ka san da aka dauke ni senator na yi rantsuwa cewa ba duka abubuwan da suka shiga takunne na bane zan iya bayyanawa a bainar jama'a.
Wasu na ganin kaman fargaba ne kuke, shi yasa kuka ki tabbatar da shi Magu a matsayin shugaban
yau. Eh to fargaba ai ban zaton cewa duk mai hankali yanzu zai iya hana wannan gwamnatin cimma burinta na tabbatar da adalci a cikin ƙasa, na tabbatar da yaƙi da rashi da rashawa da sauransu. Ban zaton cewa wannan abun yana da fa'ida.
Da yake magana dangane da kasafin kuɗi da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai majalisar.
Majalisa za ta dawo 10 ga wata. Mun riga mun yi mitin da kwamitoci da sauransu cewa muna so cikin mako uku kowa ya gama aikin da za a yi. So muna sa rai daga in ka ƙara mako uku daga watan January in Allah da mun gama.
Wani tabbaci za ku bayar don kauce mu irin abubuwan da suka faru a kasafin kuɗin baya na kaman zargin cuce da sauransu?
Ka san rashin sani da wasu masu koyo da sauransu da sun ya sun shiga ciki, amma duk wanda ya san aikin majalisa ya san cewa abubuwan da aka yi ta bayani a da ba sa ma iya yiwa a majalisan. Nun wanda yake daga baya duka an zo an gane cewa kurakure ne, ba gaskiya ba ne.
Amma kun gamsu da yadda aka tafiyar da kasafin kuɗin da wannan da ke shirin ƙari wannan shekara ta 2016?
Bisa ga ƙoƙarin da gwamnati ta yi na samun kuɗaɗen shiga, za mu iya cewa gurgurdun hali an yi ƙoƙari, saboda an ba da priority ga abubuwan da ake ganin su ne za su amfani jama'a.
Sanata Bala Ibini na Allah, mataimakin shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattawan Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Ƙungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi ta Najeriya ta yi maraba da hukuncin kotun ƙolin ƙasar da na babbar kotun jihar Kaduna game da haramta wa gwamnoni na ɗakantomomi su jagoranci ƙananan hukumomi. Ga Mahmud Ibrahim Kori da ƙarin bayani.
A taro da manema labarai a Kano, shugaban ƙungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi ta Najeriya Comrade Ibrahim Khalil ya ce,
muna cike da farin cikin waɗannan abubuwa da suka faru, kuma muna gode wa ɓangaren shari'a da suka fito ƙarara suka bayyana abin da kundin tsarin mulki ita na dan ba wani abu suka yi sabanin kundin tsarin mulki. Muna murna da majalisar tarayya saboda jajircewarsu da tsayawa irin tsayuwar daka da suka yi ta sai sun tabbatar da an gyara ƙananan hukumomi ta ɓangaren kuɗaɗen su je gun su kai tsaye da kuma tabbatar da zaɓe a ƙananan hukumomi.
Shi ma dai tsohon mataimakin shugaban ƙaramar hukumar Rimin Gado kuma shugaban hukumar yaƙi da rashawa ta jihar Kano a yanzu, Comrade Muhi Magaji, wanda ya yi nasara a gaban babbar kotun jihar Kano a shekara ta 2010 bayan da ya ƙalubalanci yunƙurin gwamnatin Kano na naɗa kantomomi a wancan lokaci, ya ce hukuncin na kotun ƙoli ya ƙara gaskata shi.
Abin da ya faru a Supreme Court ya fito da gaskiyar abin da muke faɗi ne, duk kuma abin da kotun ƙoli ta ƙasa ta faɗa. Tuna gaya maka ya zama doka.
A hukuncin ta na ranar Juma'a, babbar kotun ta Kaduna ta ce a yi zaɓe cikin kwanaki 90 masu zuwa. Sai dai Comrade Ibrahim Khalil na mai ra'ayin cewa demokradiyya za ta yi wahalar kafuwa a ƙananan hukumomin Najeriya, muddin hukumomin jihohi ne za su rinƙa tafiyar da zaɓukansu. To amma Muhi Magaji Rimin Gado na da saɓanin wannan ra'ayi.
Inda kundin tsarin mulki ne ta naji cewar a kafa hukumomin zaɓe na jihohi, to su hukumomin zaɓe na jihohin su ya kamata kuma su tabbatar da sun kare mutuncinsu, sun kare ginin sun kada ko ƙasashen da suka ci gaba. Ai za ka ga cewa ai hukumomin zaɓe na jihohi suna taka rawa wajen zaɓukan ƙasarsu. Ba dole ne a ce akwai wata hukuma wadda take ƙarƙashin gwamnatin tarayya ita kadai za ta yi komai a jiha ba ta zaɓukan ƙananan hukumomi. Wato yana da kyau a ce jihohi ma suna tsintar kansu, wato mu girma idan shugabancin da aka saka suka yarda cewa bari su tsaya su yi abu tsakaninsu da Allah don ci gaban ƙasa. To jihohin su ne ya kamata a ce sun ci gaba da yi, domin hikima ce ta sa aka saka wannan.
Comrade Muhi Magaji kenan, tsohon mataimakin shugaban ƙaramar hukuma kuma shugaban hukumar yaƙi da rashawa ta jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Wasu iyayen matasa makiyaya hudu suna zargin DPO na ƴan sanda ASPMH DAS na yankin Kiriya ƙaramar hukumar Shelen da ke jihar Adamawa da laifin kashe matasan. Wannan na kunshi ne a wata takardar koke da ƴan uwan mamatan suka gabatar wa kwamishinan ƴan sanda na jihar Adamawa Malam Musa Kimo.
Da farko ga Alhaji Grema.
Ni ne baban Buba, wanda DPO ya kama shi ran talata da yaje ya kace shi. Bayan da kace su muka je muka samu yaron a cikin ruwa. Kunce ni da kaina sai da naje na samu yaron gacin a kwashe a daure bayan dare. Nan ne na tabbata ci ya kama shi kuma ci ya kace shi.
Sunana Bakari Alajulde. Shi giran da gira ni a office ya ce min wane Bakari, magana yaron ka kamanta da shi kai ku yafi juna. Daga wurin hawaye sa fara zuba idanu. Na kalli Buba, Buba ya kalle dukan mu ka sunkiya. Mun tabbatar abun ba.
bakin. To kwana biyu uku muna jin labari akwai wayanda DPO ya kashe kuma an je an jefa su a ruwa. Eh ruwan kiri dam. To wayannan da suka yi jawabin su suka rikani zuwa su sun je sun samu gawake guda biyu amma yaron na ba mu samu gawan shi ba.
Sunana Kunuri Ambeto.
Mallam Kunuri lokacin da ka je gun DPO ka samu kaga wayannan yaran da idonka.
Na yi magana da su. To shine na koma washe gari na dawo yace mani ai yaran an zo an dauki yaran mutane wanda suka zo suka dauka ma shi bai taba gan kalan su ba kenan sai na dawo Alhamis kenan sai muka ji labari akwai gawake a dam na Kiri muka je muka tarar ga jauro ga buba suna kunshe an daure su da igiyoyin wuta da gidan soro
bayan komawar su charge office neman belin yan uwan su dake tsare tsohon DPO Kiri ASP MH Das ya gallaza musu da barazana ga rayuwar su kana ya tozarta su biyar taron sama da naira 600 da shanu kamar yadda wannan malamin ya sheda mini
kuma da baya to sai ya yanka mani 250
suna na mai gari sarkin samarin yace mana DPO ya bugo masa waya yace sai da shanu aka masa kudi to sai da saniyan 90 ne sai suka kai masa 70 dama shi DPO da yazo ya dauki shanun zakarin ya kwace su a hannun sanda
malam Moriori daya daga cikin wanda ya tsallake rijiya da baya da yanzu yake zaman hijira na sama da watanni 6 yayi mini bayanin yadda ya fada hannun yan bangan talum
an zo an sa mutane sun kama ni a ran 6 ga watan 5 aka daure ni aka je aka ajiye ni a gidan Hassan Kunali dan banga a talum DPO da suka dauko shi suka zo ya same ni yace min zai kashe ni suka daddaure ni da igiyoyi suka kulle ni a daki karfe 7 za su zo su dauke ni su kashe ni su jefa ni a ruwa abunda DPO ya ga min karfe 6 sai na kubushe na gudu
mako daya bayan kashe mutanen 2 da batan wasu 2 wani dan bindiga da ba san ko wane ne ba ya harbe Ardo Kiri babban sheda a tuhumar da suke wa tsohon DPO abinda lawyer mai biwa makiyayan hakkin su barista Abubakar Koloni yace yana kama da rufa
akan cewa shi mu wanda DPO ya kawo hoton sa din wai ya fada cewa waɗannan class nawa in yayi fashishi yake kai musu yanzu haka muka yi bincike muka ga cewa hoton din hoton wancan yaro ne da aka yi to kaga abun ya ba mu takeici
jami'in hulɗa da jama'a na rundunar ƴan sanda ta jihar Adamawa DSP Otman Abubakar ya tabbatar da abkuwan lamarin
a yanzu ne dai DPO din wannan wajen bayanan nan wajen kuma an ga masanya mashi wurin aiki kuma dawo da shi na nan kamar na fada maka ana bincike domin a tabbatar da gaskiyan abin da ya faru
Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola jihar Adama Najeriya
Sha'anin mu na duniya gwagara ya sani lamarin mu na duniya babata ya sani ga gani haka mamma ya sani
kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC karfe 12 da minti 17 da yan kai wato karfe 6 da minti 17 a Najeriya Niger da Kamaru da Chad karfe 5 a Ghana ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba
Jama'a assalamu alaikum har yau dai muna kan batun Amina Dauda wanda aka fi sani da sunan baby da ke aure a wani kauye mai suna Muyangal a jihar Bauchi wanda take zargin wasu mutane uku da ta sani da laifin yi mata fyaɗe waɗanda kuma daga bisani bayan ta kai magana gaban kotu biyu daga cikinsu suka shigo tsakar dare suka yi kokarin kashe mijinta har suka sare masa hannu ɗaya a kokarin yin haka a shirin da ya shige mun ji yadda aka sare masa hannun da kuma yadda batun nan ya je gaban kotu to abubuwa da yawa sun faru tun daga lokacin da muka fara gabatar da wannan shirin wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama mai suna Ash Foundation ta shigo cikin wannan magana wani bawan Allah mai suna Abubakar Shu'aibu Narkuta wanda Allah ya masa baiwa ta yin hannu da kafa na roba ya dauki nauyin yi ma Dauda hannu sannan kuma commissioner ɗan sanda a jihar Bauchi shi ma ya shigo cikin maganar har an ce an kamo mutanen da ake tuhumar kamar yadda muka ji labari sannan an dage wannan batu daga kotun tudun alkali an maida wata kotun daban to amma bari mu sake komawa ga shi Dauda Adamu da bayanin irin fafutukansu a kotu domin mu ji karashin bayaninsa da kuma na uban doman Bauchi wanda shine ya dauko mutumin nan da matarsa yana taimaka musu tun lokacin da wannan abu ya faru ga Dauda da ci gaban maganar dawainiyarsu a kotu
gaba da abun namu in mun zo kotu mukan gani kawai a wasu abubuwan da suke tafiya ba gaskiya ka kulla ma ba kotun ma ba inda gaskiya ka kulla za ne ne ni za ne mi yali na za ne mai su koda suna da lauyan ma in gabatar da damuwa nasu gabatar da nasu ko da za su yi musu ma sai mai wannan zama da su amma su kare suke zama su mu ba mu zanna ma ba mu za mu zo ne kai mu asaran kudin motar mu
kagan galide bai saurari ta bakin ku
a wallahi ni bai saurare ni ma ba har ga Allah tunda bai yi magana da ni ba amma ina kallon sa na kallo na to da naga hakan ya san na ce dama ina ta hannu wannan bawan Allah
wake ne
shi uban doma
to
ina gargashin sa da shi masa ni na dauke shi a matsayin uba a gurena tunda na dawo na samu iyalla ta shiga damuwa ya tsaya ya iya kokarin sa shi to Allah ya masa albarka
uban doma shine yake kai komo a tsakani kotu da dai ku kenan
eh shi shine ranan sai na ce masa to ni sai suka tsara mana sa za a yi sati biyu na ce to ni gaskiya sai na masa waya yazo ya shiga da ni can ba alkali to a wajen akai suka dan taba magana akan shi da yana bayan mu ne Allah kuma na gaba kana ji ko to ne ban samu nayi magana ba sai muka ajiye magana sai ya fahimci shi wani abu to ana cikin haka da waje yana da kan tafiya dai to a sai suna jin zafi su ni na dawo yanzu akan nazo na bi bayan matana su a sai zafi suke ji
to yanzu bari in ji ta bakin shi uban doma tunda ka ina fahimce ka wannan al'amari kun danka masa wajen kotu ko wajen alkali
ne inda zan je wajen kotu har ga Allah tunda cikin garin nan bayan da mutumin da na yarda da shi bayan da mutumin da zan gani zai mun adalci ya shige shi har ga Allah zuciya na kuma tsakanin da shi zuciya daya
to yanzu bari in nemi ƙarin bayani a wajen shi uban doma tunda ka ga abubuwan kai an sare maka hannu matanka an yi mata fyade kuma alkali bai sauraron ku amma shi uban doma ya je inda kyar aka yi wato gana da alkali yarmuji tattauna da suka yi shi uban doman akan hidiman da yake ya faru da wayannan mutane
sunana Nasiru Mu'azu uban doman Bauchi tabbas bayanin haka ne sun zo su kotu suka ce sun je ba su gane me aka yi ba ya mayar min da bayani shi mijinta kenan sai na ce musu to mu je muka je tare kotun tudun alkali muka je muka samu shi muka takardar kotu da masa bayani na gabatar masa da kaina gashi ya ce to mu jira malam din muka jira malam din ya aika nan shiga an same shi ya ce da wanda damuwa ne ya ce masa akwai damuwa shi mijin matan ne ya gabatar min da korafinsa shi ba wai rigima yake nema ko wani a ta jelen kotun nan ba shi dai an bi masa kadi shi bukatansa kenan ko da zauna kotu ko ba da zauna kotu ba inda za a bi masa kadi shi alhamdulillah shi ba kara ba wai niyyarsa ba kenan a yi ta zuwa kotu ana je kaka dawo ya ce tabbas ya ce to amma su wa'ancan sun dauki lauya ya gaya mu sunan lauyan Balan Malam Nasirun Balan Malam shi ne lauyan wa'ancan din shi ya karibelin su ya ce to a zahirin gaskiya sai an neme shi da a zauna da a yi zaman ma
ya ce lauyan wa'anda masu laifi kenan
eh lauyan su masu laifi ya ce sai an neme shi na ce to da Allah ya taimaka mana tunda shi yana sama da shi kuma kotunsa ake yi ya gabatar masa da wannan bayani in ya amince ni amdadi mu zo mu zauna din a fahimci menene za a yi menene da ai tunda masu laifi suna nan shi wanda ya gabatar da masu laifi yana nan yawa ya ce masa to tabbas inda hali ai haka kuma ya karba haka alkali kwatsam sai ya kira ni a waya na bashi namban waya na sai ya kira ni a waya wajen kwanaki wajen uku to ya ce dai bashi rana da da ai zama to kafin wannan ranan shine kawai sai ga waya kuma cewa mijin mata an je masa da dare an sassara shi har an cire masa hannu don matan da hannun ta zo
wato an shigar da karan ne gabanin ajima mijin
kafin
ajiwa mijin wannan rauni ko
tabbas
to ku dama kun shigar da kara akan me
akan wannan yade da aka mata da kuma kudaden ta da aka karba duk an karbi kudaden ta
an karbi wasu kudaden
a wurin ta
To shi alƙalin da yake cewa sai lauyan masu laifi ya bada dama kenan su ne suka shigar da ƙara ko kuma dai ya shi alƙali bai fito fili da ya gwada maka inda matsayin kotu take akan wannan abu bane?
A bai tabbatar ba tabbas sai bayan wannan faruwan namijin shine ke gaya mun cewa case dai an ajiye shi akan babu shaidu, case ya zama na pending.
Ya nemi a gabatar da shaidu ne ko kuma bai nema ba?
Wannan kuma babu, ba ne a gabatar da shaidu ba tabbas, din bata gaya mun bana tambayan kuma babu wannan korafin cewa a gabatar da shaidu.
Kuma ko kuna jin kuna da shaidun da yake zai tabbatar da cewa waɗannan mutane sun je gidanta suka yi mata wannan aika-aika?
Eh, shaidu kam su ne shaidu tunda abin an fara kuma aka fara daga gida ne har kuma aka je wani matsaya wanda akwai hukumomi na kai da kai zuwa yan banga zuwa yan danga har sun yi wani abu a kayin karan a gida, to karan bai yi ba, inda ita ta tabbatar ta ce da maganan kisa ta ce hukuncin da aka yanke a can din bai mata ba, na cewa sun amsa laifinsu kuma har sun ba da wani kuɗin fansa, kaga abu bai yi ba, ta ce ita ba ta yarda da wannan ba dalilin da ya sa ta yi wa gari ma kenan.
To da alkali da yake cewa babu shaidu, me yasa ba ku gabatar da waɗannan yan danga din ba da kuma sauran masu sarautu na wannan yankin gari da aka yi wannan laifi ba?
Kamar inda wani takarda da aka yi da na gabatar, duk bayani ya fita zuwa an je wurin wani residuan da aka bi yana cikin wannan takarda.
Na mun gabatar wa shi alkalin?
Mun gabatar ma hukuma dai wanda ta kawo ƙaran, inda na gemi da ke gaya maka
yan sanda kenan.
Sanda sun su gabatar da wannan.
To su yan sanda ba su gabatar ma alkali da wannan shaidu bane?
A'a, to wannan kam babu tabbas, inda dan sandan da yake zuwa shi yake zuwa da kayansa, na same shi kansa ranan da aka abin din mijin, yace tabbas maganan babu shaida, shi yasa aka ajiye magana babu tabbacin shaida. Ita kuma lokacin mata ce da ta rantse matan a kotu, a gaban kotu ta ce ita ba ta rantso, amma babu wani abin da ya biyo baya.
Masu sauraro, idan Allah kai mu a shiri na gaba za mu je da lamarin nan ya kasance bayan da aka umurci 'yan sanda a Bauchi da su je su kamo mutanen nan da suka yi kokarin kashe Dauda har suka sare masa hannu. Za mu ji ta bakin jami'an ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Ash Foundation wadda ta shigo cikin wannan batu, da kuma Abubakar Shu'aibu Narkuta wanda ya ɗauki ɗawainiyar yin hannun roba mashi Dauda Adamu. A huta lafiya.
Masu aro ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki daya.
Jami'an ƙasar Somalia sun zargi sojojin kiyaye zaman lafiya na ƙungiyar ƙasashen Afirka da laifin kashe hurar hula 11 al'amura daban-daban guda biyu da suka akuwa a ƙarshen mako. Gwamnan yankin Shabelle Ibrahim Adan Naja ya faɗa wa sashen Somalia na muryar Amurka cewa wani tankin yaƙi mallakin sojojin kiyaye zaman lafiya jiya Ladi da daddare ya bi ta kan wasu gidaje bayan da ya taka nakiyar da aka bizne a ƙarƙashin ƙasa. Haka kuma a ranar Asabar sojojin kiyaye zaman lafiya suka buɗe wuta a kan wata mota suka kashe farar hula guda 6. Jiya Ladi wani mai harin ƙunar baƙin wake ya kashe sojojin ƙasar Yemen 48 a birnin Aden mai tashar jiragen ruwa, a yayin da manyan ma'aikatan jakadancin ƙasashen Larabawa da na yammacin duniya suke yin wani taro a ƙasar Saudi Arabia domin tattaunawa a kan rikicin da ake yi a ƙasar. Ƙungiyar ISIS ta yi ƙiranin cewa ita ke da alhakin kai harin, tun da farko ƙungiyar ta ce ta kai hari makamancin wannan a birnin Adam mako guda da ya shige, ta kashe aƙalla sojoji 45 da raunana wasu da dama. Hukumomi a ƙasar Jordan sun ce jami'an tsaro sun samu nasarar kubutar da 'yan yawon shakatawa 'yan ƙasashen waje da suka makale cikin wani tsohon gini na tarihi a garin Karak bayan hare-haren da wasu 'yan bindiga suka kai jiya Lahadi ya kashe aƙalla mutane 14.
To madalla a gaishe ki da aka Allah ka mu kashin shirin a safiyar nan sai can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri amma kafin mu sallama muna miyi ga gaisuwar ta'aziyya ga Alhaji Uba mai gari Ahmadu tsohon mataimakin gwamnan jihar Taraba da sauran dangi bisa rasuwar mahaifiyarsu Hajiya Fatima Muhammad mai inkiyar Hajiya Kaduna a ƙarshen mako muna ƙara ta'aziyya ga Hajiya Amina da mai gidanta Alhaji Abdulrahman Raji bisa rasuwar yarsu barista Fatima Raji mai inkiyar Zahara'u muna kuma ta'aziyya ga mai gidanta Kanal Musa Muhammad Adamu da kuma kawunanta Malam Abba Alkali Murtala da mai shari'a Dahiru Arabo da kuma dukkan sauran dangin namu baki daya Allah ji kansu da rahama yanzu a madadin Jimmai Ali wacce ta taya ni gabatar da shirin da Chibahiro Dodo ne wanda kura da akin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya Malam Jan da ya rika masa anan ne sahabu Imam Ali Zanda ka tayin sallama da ku ku zama lafiya